Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 10 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal Duniya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakub Makiri ne tare da Safinatu Sada Sudangi muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To kuma kun gama jin labarai za ku ji cewa an kammala taron jam'iyyun adawa 39 ciki har da PDP wanda aka gudanar a yau a Abuja. Kana kungiyar Fulani makiyaya ta Miyeta Allah ta fara daukar matakan kawo zaman lafiya tsakanin mabobinta da manoma a Najeriya da ma kasashen ketare. Kuma ganin yadda dambarwar siyasa ke ƙara zafi a Najeriya, za mu ci gaba da ba ku dama ku bayyana ra'ayinku akan siyasar bangaranci da kuma canje shekara da muka faro a jiya ko wannan abin ana yi ne don talaka. Lambobi da za a kira mu kamar kullum sune 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa ko kuma +1 kenan a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy SEALs ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da ya yi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. An kubutar da duka yara 12 da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon, a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwa ta kuma ce dukansu sun tsira, suna cike da farin ciki, suna kuma fadin salon sojoji na huya. Aikin ceton ya faru ne yau Talata bayan an dauki cikakkun kwanaki uku ana kokarin ceto yaran da kocinsu da suka makale a wani kogo da ake kira Tam Luang tun a ƙarshen watan Yuni da ya wuce. An kubutar da yara hudu a ranar Lahadi, wasu kuma jiya Litinin, sai sauran yaran da kocinsu da aka ceto yau Talata. Sakatariyar hukumar lafiya ta Thai Jasada Chokmok Sak ta gaya manema labarai a safiyar yau Talata cewa biyu daga cikin yaran 8 da aka ceto sun kamu da wata irin cutar huhu, amma baya ga wannan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya kuma suna cike da kuzari. Kwayoyin rigakafin jikinsu da suka samu ta hanyar wasan kwallon kafa sun taimaka musu sosai. Ta kara da cewa an killace yaran daga sauran ƴan uwansu saboda kare su daga kamuwa da kwayoyin cuta. An sa ran za su zauna a asibiti har kusan sati daya. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Belgium don wani taro da kungiyar kawancen tsaron NATO da ke nuna damuwa akan tabarbarewar da daddan kawancen soja da ke tsakanin kasashen biyu bayan cicikar da Trump ke yi akan NATO din. Trump ya sha zargin kungiyar kawancen rundunar tsaron NATO a kasashen Turai akan agazawa, akan gazawa wajen sauke nauyin kudaden hidimar soja da ya rataya a wuyansu. Kafin ya bar birnin Washington, ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa Amurka na kashe kudade lokuta da yawa fiye da kowace kasa don a ƙara kasashen kawancen. Ba a yi wa mai biyan harajin Amurka adalci ba. Bugu da ƙari a cewar Trump, muna hasarar dala biliyan 151 akan cinikayyar da tarayyar Turai saboda ana cajin maharaji mai yawa. Shugaban kwamitin zartarwa na tarayyar Turai Donald Tusk ya maida martani a wani sakon Twitter da Tusk ya rubuta, ya ce Amurka ba ta da kuma ba za ta taba samun kawaye kamar tarayyar Turai ba. Labarai kuke saurare daga sashen Hausa da muryar Amurka daga Washington DC. Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsara iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo, Trump ya ce warwarewar matsalar na ga 'yan gudun hijirar da kansu. Ku gaya wa mutane kada su shigo ƙasar mu ba akan ka'ida ba, wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a Belgium. Shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa Amurka su zo kamar yadda kowa ke zuwa ta hanyar da ta dace. Trump kuma ya alakanta karuwar aikata manyan laifuka a Amurka da shigowar bakin haure, ya kuma jinjina wa jami'an shige da fice da na custom na Amurka akan kokarin su na magance lamarin. Wani alkali a babbar kotun birnin Los Angeles da ke jihar California ya faɗa jiya Litinin cewar babu wata hujja da za ta canza daɗaɗɗiyar yarjejeniyar da ta buƙaci a ajiye ƙananan yara a wasu cibiyoyi masu lasi cikin kwanaki 20. An kashe aƙalla mutane 10, wasu 4 kuma sun jikata yau Talata a wani harin ƙunar baƙin wake da ya faru a gabashin Afghanistan. Maharin ya tada bamabaman da ya yi ɗamara da su ne a wurin wani shingen binciken jami'an tsaro a Jalalabad, babbar birnin London Nangarhar da ke kusa da iyakar da Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin, Atullah Kugani, ya faɗa wa muryar Amurka cewa fararen hula 8 da wasu jami'an cibiyar leƙen asirin Afghanistan na cikin waɗanda suka mutu. Haka kuma waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an tsaro na kan duba motocin a shingen binciken a lokacin da maharin ya je same su ya kuma tarwatsa kansa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga labarin taron da jam'iyyun adawa 39 a Najeriya suka yi a Abuja, bari mu faro da rahoto akan matakan da kungiyar Miyeti Allah ke dauka na kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mambobinta da manoma a Najeriya da ma kasashen ketare. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin mu Hassan Umar Tambole ya aika mana.
A kokarin da take yi don samar da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da kauda bata gari a cikin mambobinta, kungiyar Miyeti Allah ta Najeriya ta fara zagayen jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru shine shugaban kungiyar Miyeti Allah a Najeriya.
Ba abun da ya kawo ni jihar Oyo, aiki ne ba na jihar Oyo ba. Kwana biyu da suka wuce ina Kwara State, wanda naje har boundary da Benin Republic. Nazo ne ina wannan zagayen na ƙasar Yarbawa ne bisa ga abubuwa guda biyu. Na farko, rikicin makiyaya da manoma wanda yau ya addabi ƙasar nan, ana bida ina ne mahita take, da gwamnoni da shugaban ƙasa da jami'an tsaro kowa yana neman ina mahita take. Mahitan nan ita ce muke bida, mu zauna tukunna, mutace mu tattace mu ga kowane bangare yaya suke zaune da mutanen da ima tukunna, domin baka samu mahitan matsala ba tare da kaje ka zauna ka gane, tunda ciwo ne daban-daban, kowane bangare yana da yanayin matsalar shi. To shi sa na dauki bangaren Yarbawa da Nuhuwa da mutanen Bargawa, Bargu kenan. Saboda haka naje na ga irin yanayin da sarakunan Bargawa suke zaune da Hilani da manoma, irin tsarin da suke yi na zaman lafiya wanda ya burge ni. Kuma na ketaro nan ja Oyo saboda su al'ummar Yarbawa gaskiya mutane ne waɗanda ba masu son tashin hankali ba.
Wannan shine da nasaba da zarge-zargen da ake wa makiyaya cewa su ne suke aikata ta'asa a Najeriya.
Ita magana ta'asa mun shayin interview kanta a Hassan. Ita magana mai laihi bai da kabila, bai da addini, mai laihi duka mai laihi ne, ko kabilar bahilla ce ne yayi laihi a kama shi a hukunta shi.
Menene sakonka ga su makiyaya?
Sakona shine dole ne yanzu lokaci yayi da zamu zo mu hada kanmu, dole ne ya lokaci yayi da zamu ba cutar kanmu muna ruya abunda ba gaskiya ba, dole ne lokaci yayi da zamu zo mu bada goyon bayan mu ga yadda zamu yi a tace bata gari cikin mu a hukunta su. Mai aikata laihi ne, ko waye ne, ko dan waye, ko baban waye ne, a kama shi a hukunta shi.
Haji Yakubu Bello shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Oyo yace za su yaki yan ta'adda.
Za a tsaya yan ta'adda gaba daya, za mu yaki tsakani da Allah, kaman masu satan shanu, masu kinafin, masu hayin robin, wannan duka insha Allah da mu da bikilantan mu da gwamnati za mu hada hannu wato yaki wayan wannan masu yin laifukan. Kuma mun hana yara wanda suke zuwa wato suna banna, su kuma Yarbawa masu gona su je na kashe shanu su zauna lafiya.
Shiko Alhaji Usman Adamu shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Kwara cewa yayi.
Mu a jihar Kwara na farko mu ne muka yi mashi shugaban mu Muhammadu Kirowa godiya, domin a Kwara ne aka fara kafa kungiya na Miyeti Allah Bijilanti. A Kwara nan muka san cewar bata gari idan ana hada kai da Filani ba su da wuyan ganewa. Wasu mun kama mun ba yan sanda, wasu sun gudu, wasu sun tuba, ba mu da fada. A Kwara tsakanin manoma da makiyaya fashi da makami babu, satan mutane babu a Kwara.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya, zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya.
To madalla, a gaida Hassan Umar Tambuwal. An kammala taron fahimtar juna tsakanin jam'iyyun adawa guda 39 a ciki hadda babban jam'iyyar adawa ta PDP. wanda suka gudanar a birnin tarayya Abuja. Wakilin mu Nasiru Adamu Ali Kaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Tara hadakar jam'iyyun adawar Najeriya 39 ya kammala da tsaye da matsayar marawa ƴan takara na bai daya, kama daga kan shugaban kasa zuwa kansila. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP, NCP ta Marigayi Gani Fawahimi, ADC da sauransu na cikin yarjejeniyar. Dattawan siyasan arewa irin su Tanko Yaka sai na kan gaba a taron.
Gungun jam'iyyu da suke taron hadaka to su ne suka turo waɗansu wakilai cewa a zo a yi mana bayani na abin da aka yi gudana jiya don mu san kada mu ji waiwai. Da Dr. Bello Haliru da Dr. Babangida Aliyu suka mana bayani, sannan muka yi tambayoyi kuma babba da shawarwari zai ce ganin yadda tafiyar za ta ci nasara. Wannan abin da ya samu kai taron ki.
Alaikin ku ya kasu mai za ka ce shin ka gamsu da wannan sabuwar tafiyar da ake so a yi ta jam'iyyun adawa ta 39?
Kowane yunkuri kana masa kyakkyawan zato, daidai kuma in ka ga wani abu na gyara sai ka faɗa. Sai a fatan duk wanda ya yi yunkurin yin wani abu sai ka masa fatan Allah ya ba shi nasara.
Ka san harkar siyasar nan, ke kana hango cewa akwai ƙwarin gwiwar cewa akwai nasarar?
A abinda na sani a siyasa ko ma a zaman duniya shine mutane in suka haɗu sun fi ƙarfi.
Sakataren kungiyar 'yan siyasar arewa Dr. Umar Ardo ya ce duk jam'iyyun 39 ɗan takarar PDP za su marawa baya.
Ɗan takara guda ɗaya ne wanda jam'iyyar PDP za ta kawo, sauran jam'iyyu gaba ɗaya ba za su fita ɗan takarar shugaban ƙasa ba, za su barawa ɗan takarar da PDP ta fitar. Kuma tun da ɗan takarar PDP ɗan arewa ne, shi ya sa mu mutanen arewa kaga yanzu muka yi mitin saboda mu samo wani wanda mun san wannan takamaimme ne zai iya gyaran ƙasar nan, kuma arewa ba za su ci kunya ba.
Dr. Umar Ardo, an san ka dama kai da yanayin shiga adawa, ko da a PDP ɗin ma ka taɓa yin harkar adawa, yanzu ka gamsu da yadda jam'iyyar take tafiya?
Har yanzu ina cikin adawa ko a cikin PDP, in ba su yi da kyau ba zan na ke gaya musu, kuma sai in tir in yi, saboda jam'iyyar ai mutane ne gaba, wannan zo wannan zo wannan zo, amma ba wai dole ne ra'ayin ku kasance guda ɗaya ba, akwai ra'ayin da zai haɗa ku, akwai ra'ayin da zai bambanta ku.
Taron da ya kammala da kafa wakilai na taron jam'iyyun da za su rika zama don tsara muradun kawar da APC daga mulki a 2019. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Na jiyo wata gulma yau maganar ku za ta fashe, idan na faso ta ai safiyanta da a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya, kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Kamar yadda muka faɗa a farko, ganin yadda damarwar siyasa ke ƙara zafi a Najeriya, za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan siyasar ɓangaranci da kuma canja sheƙa. Shin ko wannan abin ana yi ne saboda talaka? Kafin nan sai mu ɗan shaƙata da wannan waƙar da ke zuwa. Madalla, ta fatar an shakata da wannan waƙar. Yanzu sai a shirya a kira mu a saurari ko kuma a bayyana ra'ayoyi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. 2055 2655.
Madalla, muna da kiran farko daga Sokoto.
Ibrahim Abdina.
Yawa, wane ne daga Sokoto?
Ibrahim Abdina.
Ibrahim wa?
Ibrahim Abdina.
To, bismillah, muna jinka.
Cince, waɗanda ke cinna shekaba wajen suna yi rintunan sa abu, don ka suna yi rintunan neman mukami. Suna neman cigaban kasa, an su buwa Buhari ba ya yi su kama warewa suna cewa ga warewa su kama tsarar jam'iyya.
To, mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Kaduna, waye a Kaduna? Wane ne ke kira daga Kaduna? To, ina jin a malam na Kaduna da alamar layinka ya katse. Hello, malam na Kaduna, ina sunanka?
Musa Mai Shayi, daga malamin Mankace lokar gama Kaduna State.
To, muna sarinka malam Musa Mai Shayi.
Abin da ya sa kake ganin ana ma jama'iyya mai mulki ta waye, wannan ba wai suna yi don kansu ba ne, suna yi don talakawa ne, halin da wannan mulki yake ciki ne, sai sa kowane mutum yake fahimta ina ne za a bi domin a kwace kai daga wannan wahalar da ake ciki, kaga wannan mulki. Duk abubuwan da ake magana cewa an yi alkawali abu kaza an yi alkawali kaza babu ko daya a kasa, dole jama'iyyu su adawa yanda za su yi su kwace talakawa daga wannan halin da ake.
To, mun gode. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Dan Iya Wuri.
To, malam Dan Iya, muna saurinka.
Su waɗangaren kawance suna cewa sun yi kawance su kare a wuri kusa da Buhari. Sannan san ba su ne ka zaɓe, mu ne ka zaɓe. Buhari 100%. Mu ko ne muka ko sunan shi ba ai ba balle a ce ya mu da laifi. Su ne da laifinsu, su sun ga kawo mana wanga abubuwa kuma mun basu da Allah.
To, mun gode kwarai da gaske malam Dan Iya. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne daga Taraba?
Imam Muktar Abubakar daga jihar Taraba.
To, malam Imam Muktar.
Saboda haka a takaice magana nake son yi shine akan maganar masu hada kai don su kada shugaban kasa Buhari. To, ina gani duk wannan abin da suke yi gaba daya magana ce kawai wacce take ta abin nan, ba yadda za su kwace talakawa hannun shugaba Buhari.
To,
saboda dalili dukkan su gaba daya kowa kansa kawai yake so ya gina, ba talakawa yake so ya gina ba kuma kasa yake so ya gina ba. Saboda haka shi ko mutum in ya ka riga ka fahimci manufarsa, to babu yadda za a yi ka zo ka ce kai kana so ka gina kanka kuma fatin mutane hannunsa ba zai yiwu ba.
To, mun gode, bari mu kada zuwa Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina muna da wannan shin da wata gida nawa.
Ina sunan ka?
Ina bayyana ra'ayina ne, wato ni abin da nake magana akan ra'ayi.
To, muna sa'arin ka.
Cewa ne duk wanda canje-canje na canje-canjen party ya kamata a ce duk an mara ma janar Buhari baya da dai samu sanishin da ya shirya kuma ya zama samun abin nan.
To, mun gode kwarai da gaske a malam na Zamfara. Bari mu je zuwa Neja. Wane ne a Neja?
Ibrahim Yankin Hula, garin Mai Gobe a Kimba.
To, malam Ibrahim, muna sa'arin ka.
To, ni gaskiya ra'ayina akan wannan bujirar Buhari da suke yi, to ba komai bane, ba ba samu yadda hanyar da za su cika ajiyunsu ya ce ka su yadda su wadaƙa da suka ga dama, shi yasa suka yi Buhari haka, don saboda gaba ɗayan su ba mai niyan ya ce wai ainihin an yi Najeriya an samu ci gaba ba, a'a su gurin su kansu suka ajiyunsu, iya ra'ayina kenan.
To, mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim Mai Wanke Hula. Har yau dai muna a nan jihar ta Neja.
Muhammadu Rabi'u.
To, malam Muhammadu Rabi'u, duniya na sauraron ka
daga Gwada da Neja State. Wayannan mutane da suke taruwa suna cewa Buhari bai iya ba, me a gwamnati mutane ne suka haɗu can ba ra'ayin talaka suke ba, don kasu kawai suke.
To mun gode kwarai da gaske.
Da Muhammadu Buhari.
To mun gode sosai Malam Rabiu. Bari mu je Bauchi. Wane ne daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen hausanin mara Amurka mai magana Sama'il S Power kafin madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To muna saurinka Malam Sama'ila.
To alhamdulillah kamar yadda muke jin ƴan bakar jam'iyyar da suke haduwa ƴan mulki dole su sani fa shugaba Muhammadu Buhari fa sansa daga Allah ne. Duk afuga arawa ko mini san jifa sama kasa za ta fado shugaba Muhammadu Buhari ya fi karfin sai dai Allah sai hakuri kuma mun san su buba galadima su ambasada ka zo da magangan da suke yi don suna yi saboda aljihunsu dama kasar su suka kashe ta kuma daga karshe ina kar tabbatar mu san Buhari talakawa na Allah ne Buhari shi muna son sa ba za mu daina son sa ba insha Allah shugaba Muhammadu Buhari ya fi karfin su yi hakuri shi lokacin da ubangiji ka kawo
to mun gode kwarai da gaske da wannan kira ne kuma muka kawo ƙarshen daukar kiran ku kuma duk wanda suka kira mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wasanni a takaice
zamu kuma labarin wasannin mu na ranar yau da Cristiano Ronaldo tauraruwar kwallon kafa ta kasar Portugal wanda a yau talata aka cimma yarjejeniya tsakanin sa da kungiyar kwallon kafa ta Juventus da Turin ta kasar Italia akan tsabar kudi miliyan euro 100 yarjejeniyar ta shekara hudu ce shi dai Cristiano Ronaldo zai bar club din Real Madrid ta kasar Spain zuwa Juventus da Turin ta kasar Italia bayan ya share shekaru 9 club din Real Madrid bayan ya taho daga club din Manchester United a lokacin akan tsabar kudi miliyan euro 94 kuma so hudu ne ya zama kwararren dan wasa na duniya idan muka ci gaba da labarin wasannin da kwallon kafa kusancewa kasar Ingila a gobe ne za ta goga idan Allahu ya kai mu da kasar Croatia domin neman shiga wasan karshe na kofin duniya na kwallon kafa na kasar Rasha inda a yau wasan kusa da na karshe ya hada kasar Faransa da kasar Belgium a wasannin Open na kwallon tennis na kasar Ingila ko kuma na Wimbledon Serena Williams yar kasar Amurka ta kai ga wasan kusa da na karshe inda ta lashe Camila Giorgi yar kasar Italia da ci 3-6-6-3-6-4 a wasan gaba Serena Williams yar kasar Amurka za ta goga da Julia George duka dai a wasannin na Open na tennis na kasar Ingila ko Wimbledon masu shirye wannan wasan a yau sun bada sanarwar cewa ba za su canza lokacin wasan karshe na maza ba duk da yake zai yi daidai da lokacin da za a buga wasan karshe na kwallon kafa na duniya na kasar Rasha wannan ko a wata sanarwa da suka fiddo inda suka bada hujjar cewa wannan al'ada ce na yin wasan a irin wannan lokaci ko ba za a canza shi ba Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Shekara daya da ta gabata, ranar 10 ga watan Yuli, dakarun Iraki suka yanta birnin Mosul, garin da kungiyar ISIS ta taba ayyanawa a matsayin babban birninta. Ba za iya zuzuta babatun kwace birnin Iraki ba. Kwace birnin a ranar 10 ga watan Yuli na shekarar 2014 da kungiyar ta yi wata babbar farfaganda ce ga 'yan ta'adda kuma wani babban koma baya ne ga tsaron Iraki da kuma zaman lafiyar kasar. A farkon watan Yuli, shugaban kungiyar ta ISIS Abubakar Baghdadi ya ayyana kafa daular su a masallacin An-Nur da ke tsohon birnin Mosul. Tsawon shekaru uku, kungiyar ta gallaza ma jama'a. Ta kuma kona littattafai tare da lalata wasu kayayyakin tarihi masu muhimmanci. A ƙarshen shekarar 2016, dakarun ƙasar Iraki suka fara ƙaddamar da hare-hare don kwato birnin na Mosul, amma sannu a hankali aka kore su daga cikin birnin. 'Yan ta'addan sun ƙara tsananta cin zalunsu, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa da ake kira Amnesty International a Turanci. ‘Yan ISIS sun kama dubban fararen hula don yin garkuwa da su, sun kuma kashe ɗaruruwan fararen hula da suka yi yunkurin tserewa. Kana suka rataye gawarwakinsu a wuraren da jama’a ke yawan zuwa. A lokacin da dakarun Iraki suka fafutuki ‘yan ISIS daga birnin na Mosul a ranar 10 ga watan Yuli na shekarar 2017, birnin ya ratattake, gidaje sama da 500 aka lalata, ciki har da tsohon masallacin An-Nur. Duk da haka, kwace birnin Mosul babban koma baya ne ga kungiyar ta ISIS. Hakan ba kawai yana nuna karya lagu da kuma yadda suke ikirarin ba za a iya taba su ba. Birnin shine tangarsu ta ƙarshe a Iraki. Haka kuma rasa birnin shine mafarin kawo ƙarshen gwagwarmayar su a ƙasar. A cikin watanni 12 da suka gabata, tun baya da kungiyar ta kai harin ƙarshe a birnin na Mosul, abubuwa da dama suka canza. ISIS ta ci gaba da rasa yankuna a yau, biyo baya rasa duk wasu wurare da suke rike da su a Iraki. Kungiyar na kokarin kare wuraren ta a Siriya. A Mosul abu na biyu wajen ‘yantar da birnin daga illar ISIS, kamar cire nakiyoyi da aka birne, da farfado da yankin, da kuma maido da ayyuka da suka tsaya na kan hanya a ƙarƙashin shugabancin gwamnatin Iraki. Ƙasar Amurka da haɗakar ƙasashe ƙawayenta na aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya don kawo kwanciyar hankali a Mosul. Ɗaruruwan ‘yan ƙasar na komawa gurarensu da suka tsere a baya. Yara na koma makaranta, haka kuma an buɗe kasuwanni don hada-hadar kasuwanci. Birnin Mosul ba zai taɓa zama kamar yadda yake a baya ba. Ko da yake kamar yadda ya taɓa yi sama da shekaru 2500, birnin zai ci gaba da rayuwa. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
Rundunar sojan ruwan kasar Thailand, wato Thai Navy SEALs, ta ce an ceto duka yaran nan 12 daga kogon da ya yi ambaliya, inda suka makale fiye da makonni biyu. An kuftar da duka yara 12 da mai horar da su wasan ƙwallon ƙafa daga kogon, a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukansu sun tsira, suna cike da farin ciki, suna kuma faɗin salon sojojin nan na huya. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Belgium don wani taro da kungiyar kawancen tsaron NATO da ke nuna damuwa akan tabarbarewar da daddan kawancen soja da ke tsakanin ƙasashen, biyo bayan caccakar da Trump ke yi akan NATO din. Trump ya sha zargin kungiyar kawancen rundunar tsaron NATO a ƙasashen Turai akan gazawa wajen sauke nauyin kudaden hidimar soja da ya rataya a wuyansu. Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Donald Trump na Amurka ta hanyar kin yarda da tsare iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo, Trump ya ce warware matsalar na ga 'yan gudun hijira da kansu. Ku gaya mutane kada su shigo ƙasarmu ba akan ka'ida ba, wannan ita ce mafita. Abinda Trump ya gaya manema labarai kenan, kafin ya hau jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa wani taro da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a Belgium. Shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa Amurka su zo, kamar yadda kowa ke zuwa, ta hanyar da ta dace.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau gabaki ɗaya. Sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu da za su shigo da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi,
sai kuma Julie da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan daren Craig Barnes. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin.